الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كافين درسي نيو بالي في إذن تنبوي سنة في غباتا
نعم فضل
Assalamu alaikum. Kamar sai da ko inda mutum da ke da shi wajen gane da sanya zuciya. Na kowane iya sawa. Wanda dai ya dace a sa shine na azurfa. Wanda kuma ainihin sa haramun ne shine zubi wanda yake na zinari ko kuma mu ce gaba daya namiji haramun ne yayi ado da zinari. Domin yin ado da zinari a wannan rayuwa ta duniya yake banta da mace. Namiji ba zai yi ado da zinari sai a ranar kiyama idan ya dace da shiga aljanna. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke cewa Inna Allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wali basuhum fiha hariri. Don haka da tufafi na alhariri da zinari haramun ne namiji mumini yayi ado da kai daga cikin su a rayuwarsa ta duniya, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya daga zinari da azurfa. Manzon Allah sai yake cewa waɗannan abubuwa biyu haramun ne ga mazan al'umma ta, sai yace kuma halaka ne ga matansu. Na'am.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Ana tambaya ta kuma joya ta duk da kake jin matan kuma da kuma da mu kan kirka kai.
To wannan tambaya ta gabata a darasin mu dangane da kewaya da ake zuwa kwana uku. Idan an yi mutuwa wannan baya da asali, baya da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan al'ada ce. Al'ada ce ba addini bane ba. Kuma ya ci karo da addini ma matsayin sa bid'a ne in an dauke ta a matsayin ibada. Don haka kasancewar in an ci ziyara ce, to wane ne yake bance mata lokaci cewa sai da farar safiya za a je bayan asuba? Kuma wane ne ya kayyade mata waɗannan kwanuka kwana uku? Don haka in har ziyara ce ta kabari, to ita wannan ba ta da lokaci. A cikin tsawon yini ko a cikin dare, duk lokacin da mutum yake da dama zai iya tafiya ya ziyarci makabarta. Amma kasancewar kewaya a je kwana uku a kullum bayan asuba, bayan mutuwar mutum, a je a yi addu'o'i a dawo, wannan matsayin sa bid'a ne, baya da tushe, baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma in har wannan ne, waye ke bance mata wannan lokaci? Me yasa ba a zuwa da hantsi ko ba a zuwa da la'asar ko da wannan? Kuma waye kayyade mata kwana uku? Duk wata ibada wadda ba Allah bai ba ta zamani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam, adadin ba daga Allah bai samu ko ba daga manzansa ba, to wannan kawatsar da shi ko kai Allah ba zai amsa ba. Saboda ka'ida ba wanda ya isa ya ba ibada wani abu mai sunan ibada ya bashi sababi ko ya bashi adadi ko ya bashi kaifiya ko ya bashi jinsi ko ya bashi wuri ko ya bashi zamani illa Allah tabaraka wa ta'ala ko manzansa. Na'am. Na'am. Kamar wani lokaci? Kamar ban ji ba. A jinin haila adadin kwanukansa wanda in ya wuce za a ce ba na al'ada ba ne? Lallai malamai sun kayyade gayar jinin al'ada kwana 15. karancin sa wasu suka ce yini da dare illa kasancewar babu hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna gayar jinin al'ada kwana 15 kamar yanda babu hadisin da ya nuna karancin sa don haka kaida anan malamai suka ce shi dai mafi yawan al'ada ta mata da dabi'ar su a kowane wata galibi mace tana yin al'ada kwana 6 zuwa kwana 7 amma ana samun kasa da haka kuma ana samun sama da haka dan wata al'adar ta ba ta wuce wuni daya a tsawon wata wata ba ta wuce kwana 2 wata ba ta wuce kwana 3 wata ko za ta iya yin kwana 8 wata har zuwa 10 to dan haka anan kaida duk lokacin da jinin al'ada ya zuma mace a kwanukan al'adarta wannan sai ta dauke su kwanuka ne na al'ada dole za ta dina sallah ta dina azumi da sauran ayyuka na ibada yanzu misali ta saba yin al'ada a duk wata idan ya kama ya kwana 5 to al'ada tana zumata ya zamanto dabi'ar ta da al'adar ta haka ne in ya zo mata kuma akalla za ta yi kwana 5 tana al'ada to waɗannan kwanuka da jini yake zo mata sai ta dauke su kwanuka ne wanda yake na al'adarta to da aka yi kwana 5 kamar yanda ta saba a kowane wata sai jini ya tsayawa ya zarce to iya abin da za ta yi a nan sai ta lura da launin jinin idan ya kasance launinsa ya karkata zuwa baki-baki an gane ko ko kuma ta same shi jini ne wanda yake yana da wari to wannan sai ta dauke shi a matsayin jinin al'ada ne kenan al'adar ta ta canza daga kwana 5 kenan an samu karin kwanuka har ta kai lokacin da zai tsaya ko kuma ta ga cewa ya canza idan ku ta same shi ba akan wannan launi ba ta same shi kawai jini ne wanda yake jajjawur ba shi da alama ta jinin al'ada to anan sai ta dauki kanta a matsayin mai tsarki sai ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada wannan jini ne na rashin lafiya ba zai hana ta ayyuka na ibada har a kai lokacin da zai tsaya idan ya tsaya kuma sai ta yi wanka idan ko ya kasance jinin da yake zo mata bayan cikar kwanukanta ya zaman tura rawaye ne kamar mugunya to in dai bayan cikar kwanukan al'ada ne to wannan ba a daukan shi a matsayin al'ada kamar yanda Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda take cewa mun kasance ba ma kilga cewa wani jini wanda yake rawaya ko wanda yake ma'ana toka shine kudura take cewa ba ma kilga shi a matsayin jinin al'ada kenan bayan cikar kwanukan al'ada to dan haka kasancewar in dai kwanuka sun wuce iya yanda ta saba yi in dai ta same shi akan launin jinin al'ada to wannan ko kwana nawa zai yi koda za ta wuce 15 wannan a matsayin jinin al'ada yake amma in ta same shi ba akan launin jinin al'ada ba to wannan baya hana ta ayyuka na ibada wanka za ta yi ta ci gaba da ayyuka na ibada dadin fa'ida illa kasancewar shi jini na rashin lafiya wanda ake kiran shi jinin istihaba idan ya zarce ma mace wannan jini to iya abin da ake bukata kamar yanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna a duk lokacin salloli biyu masu tarayyar lokaci sai ta hada su sai ta yi musu wanka guda ma'ana sai ta sallace su kamar azhar da al'asr idan lokacin azhar ne sai ta dan jinkirta idan ya tura wanda shine karshen farko karshen lokacin azhar zababbe wanda kuma shine farkon lokacin al'asr a wannan lokaci sai ta yi wanka sai ta yi sallar azhar take yanki kuma ta kawo al'asr haka nan idan lokacin magariba yayi sai ta dan jinkirta ke dan ta yi jam'un anan sai ta yi wanka guda sai ta yi magariba kuma ta kawo isha idan lokacin asuba yayi ita ma za ta yi masa wanka guda wannan haka da Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna an gane ko kenan wanka uku za ta yi a tsawon yini kenan a lokacin azhar ta yi wanka guda a lokacin magariba ta yi wanka guda a lokacin asuba ta yi wanka guda amma yin arwalla kuma wannan dole ne akan ta a lokacin kowace sallah in dai ta yi wannan arwalla koda jini yana zo mata ci gaba da sallah za ta yi wannan saboda jinin ba zai yanke mata sallah ba na'am
yin su da wani abu nuna ya sami ka kuma za ku yi su suna yi har da a wasa ma sun yi nasara ya ga suna
wajen gane da sujudu shukur, sujada ta godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ita wannan sujada ibada ce, tana kasancewa a lokacin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bawansa wata ni'ima daga cikin ni'imominsa, ko lokacin da Allah ya ije ma bawansa wata musiba, wani bala'i daga cikin irin musibin da Allah yake jarraba bayinsa. To a wannan lokaci ake bukatar mutum ya fadi kai tsaye ya yi sujada ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wannan sujada arwalla ba ta daga cikin sharuɗanta, ko da ba arwalla za ka iya duka ka yi wannan sujada, sannan kuma ba ta bukatar fuskantar, ba sharaɗi ba ne ba na ta fuskantar alƙibla, amma in an fuskanci alƙibla kuma shi ya fi dacewa. Don haka ita wannan tana kasancewa akan wata ni'ima da Allah ya jaddada ma bawansa, ko kuma wata musiba da wani bala'i da Allah ya ije masa. Amma don haka yin irin wannan sujada a cikin wasan kwallo, wannan duka baya daga cikin tushe wanda yake na addini, ba mahallinta bane, domin wasa ne wanda yake haramtacce, wasa ne wanda ya gauraye da abubuwa waɗanda suka haramta shi. Amma muna nihi irin wancan kwallo wanda za a bayyanar da al'aura, misali mutum ya sanya gajeren wando cinyarsa a waje, wannan haramun ne, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cinya al'aura ce, wanda kuma ga caca dangane da wannan wasa. Sannan ga shine kauna ta wanda Allah ya haramta mana kaunarsa, wato shine arne. Sannan kuma ga haddasa kiyayya da gaba sanadiyar wannan kwallo, don haka irin wannan kwallo haramun ne bayyada cewa. Amma inda za a kuma ga tuzartar da abinda Allah ya wajabta ma bayinsa, inda zai kasance kawai wasa ne na motsa jiki, ba tuzartar da abinda Allah ya farlanta mana, babu haddasa kiyayya da gaba tsakankaninmu, babu kamantacceniya da arna, babu kaunar arni, babu caca, babu bayyana al'aura, to wannan sai a bar shi wasa ne a matsayin halak na motsa jiki, wanda wani lokaci yakan iya zama mustahabi ma, kamar yadda wasu malamai suka faɗa akan haka. Na'am. Ha? A taƙaice tambayar ɗan uwa, menene hukuncin ka agaza ma mutum akan saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala? Ma'ana mutum ne yake aikata abinda Allah ya haramta, yace ka bashi kuɗi ya sayi wannan abu da Allah ya haramta, ko kuma ya aike ka cewa ka je ka sayo masa, baya halatta. Duk wani abu ka'ida ce Allah ya ajiye mana, duk wani abu wanda yake na kangare masa da saba masa, wannan baya halatta mumini ya bada agajinsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ku taimaka ma juna akan ayyuka na alkhairi da tsare dokokin Ubangijin, kar ku taimaka ma juna a bisa ƙetare iyaka da ɗaukan zunubi. Duk wani abu na saba ma Allah Subhanahu wa ta'ala a matsayinka na mumini, baya halatta ka bada agajinka, ko da mahaifinka ne ko mahaifiyarka. A rayuwarka dai ba wanda ya fi kusa da kai sama da uwa da uba, to ko da mahaifiya ko mahaifi ya sa ka wani aiki wanda wannan aiki na saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne, baya halatta kai masa biyayya, sai ka nuna masa cewa haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu biyayya ga wani taliki game da saba ma mahalicci. Don haka yace innama ta'atu fil ma'ruf, ita biyayya ana yin ta dangane da abinda aka yi sani, wanda yake an shar'anta shi abu wanda yake na alkhairi, shine zaka iya ma mutum biyayya. Amma duk wani abu na saba ma Allah, baya halatta mumini ya bada agajinsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani dangane da karamci da baiwa da ciyar da dukiya a fuskoki waɗanda suke na alkhairi, ma'ana duk wata hanya ta alkhairi, to ana buƙatar mumini ya yi ƙoƙari ya bada agajinsa ya ciyar da dukiyarsa don amincewa da yarda dangane da abin da ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ayoyin da malam ya zo da su a farkon baban duka bayani ya gabata a kansu, har ma mun karanta hadisi kusan guda hudu, wanda hadisi na biyu a baban shi ne hadisin wato Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tambayar sahabbai, wanda kasancewar wannan hadisi na nuna mana wani salo na karantarwa daga cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato shine ka jefa tambaya, wanda jefa tambaya na ɗaya daga cikin abubuwan da ke caza wato kulluwar dalibai. Kowa ya tsaya ya bada tunaninsa ya ga cewa yayi kokari ya samu wannan amsa, an gane ku, wanda karmu manta irin wannan ya yawaita a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa jumar, wato shine zuciyar dabino. Zuciyar dabino wani abu ne ake yankowa daga jikin dabino, wanda kamar kwakwa yake. Aka kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zuwa jimawa manzon Allah sai ya ce da sahabbai, yace lalle daga cikin itace akwai wata itaciya, wannan itaciya manzon Allah yace kama take da mumini, ganyenta baya faduwa. Manzon Allah yace fa akhbiruni ma hiya, ku bani labarin wata itaciya ce. Wanda a wannan lokaci tunanin sahabbai sai ya auku a cikin itace na jeji, kowa kokari yake ya ga ya samu wannan itaciya wanda manzon Allah yace kama take da mumini, kuma manzon Allah ya ba su hanya ce ai ganyenta dai baya faduwa, sabani ga sauran itace in iska ta buga, musamman irin iska ta bazara, zaka ga ganye yana zuba. Abdullahi dan Umar yace farkon abin da ya darsu a cikin tunani na ba kowace itaciya bace illa itaciyar dabino, itaciyar dabino. Yace to amma jin kunya ga manya a majalisin irin su Abubakar, su mahaifina Umar da sauran manya-manyan sahabbai sun kasa bada amsa, bai dace ba a ce a matsayina na yaro a ce na bada amsa, sai ya ja bakin sa ya kyale. Wannan yana nuna mana ladabi ga manya kenan, wanda zuwa jimawa suka kasa samuwa, suka ce ya Rasulullahi mun baka gari, manzon Allah sai yake cewa wannan itaciya ita ce itaciyar dabino. Itaciyar dabino ɗaya take da mumini, yanda mumini ka cokankinsa gaba ɗayansa ma'abucin albarka ne, babu wani abu na zubdawa game da mumini. To haka ita ma itaciyar dabino, wanda misali idan ka ɗauki iccenta a yi gadon kara, a yi menene duk wasu abubuwa na amfani gaya ana yi. Idan ka ɗauki kabarta a saƙa, a yi sanho, a yi zakuni, a yi faifai, a yi tabarma, a yi menene. Idan ka ɗauki iccen gaba ɗayansa a datsa shi, in ma a yi azara ko a yi kuri, wanda yake ɓawon shi kuma za a dake shi sai a yi soso. To a taƙaice dai jefa tambaya a cikin ɗalibai, wannan salo ne na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan hadisi sai yake ce da su ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min mali, manzon Allah yace a cikin ku wane ne mutumin da dukiyar magajinsa ta fi soyuwa a wajensa sama da dukiyarsa, ma'ana tambaya ce yake musu, wane ne a cikinku wanda dukiyar magajinsa ta fi soyuwa a wajensa sama da dukiyarsa. Qalu ya Rasulallah, sai suka ce ya manzon Allah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi. Suka ce ya Rasulallah, babu ɗaya daga cikinmu face kowa da kake gani ya fi son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa, kamar a tambaye ka a ce da dukiyarka da dukiyar ɗanka wacce ka fi so. Kaga ai ka fi son dukiyarka sama da dukiyar ɗanka, saboda dukiyarka mallakarka ce, za ka yi yanda ka ga dama da ita. Sai suka ce a ya Rasulullahi, kowa da kake gani a cikinmu ya fi son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa. manzon Allah sai ya ce to kusan da cewa fa inna malahu ma qaddam, zuciyar mutum shine abin da ya gabatar ma kansa, abin da ka gabatar ma kanka, dukiyar da ka saka ta akan hanya ta daukaka addinin Allah, wannan ita ce dukiyarka ta hakika, wadda ita ce zaka samu sakamako akan ta a ranar kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra, sai ce wa ma la warithihi ma akhar, dukiyar magaji manzo Allah yace abinda ka jinkirta kenan, duk abinda ka bar shi ka tafi zuwa lahira, wannan dukiya ce ta magada, wanda idan suka yi alkhairi kansu suka ma, in suka yi sharri kansu suka ma, sai dai idan kai ne ka sunnanta musu. Abin da ya sa muka waiwayo zuwa ga wannan hadisi, domin akwai wani wahayi wanda yake na shaytani, na cewa wai duk mutumin da ya bar ma magadan shi dukiya, idan suka yi saban Allah za a yi talauta masa zunubi. Wannan magana ba haka bace ba, kuma zalunci ne, rashin adalci ne. Yaya wani zai yi laifi kuma a kama wani da laifinsa? Kamar yadda ka'ida Ubangiji ta'ala ya aje mana, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra, duk wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban. Wannan dukiya da ka bar masa ta zama mallakar shi, in yayi aiki na alkhairi to kana da kamasho, me yasa? Saboda danka ne, ta kuwa duk lokacin da zai aikata aiki na alkhairi ko da niyya ko ba niyya, mahaifinsa yana da kamashin lada a cikin duk abin da ya aikata. Amma idan ya aikata ayyuka na sharri, na mugunta, na ketar dokokin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, iya zunubin da ya dauka kansa ya daukan ma, mahaifinsa ba za a tura masa ba daidai da misqalar zarra, illa kasancewar sai idan shi mahaifin ya sunnanta masa wannan hanya ta saban Allah, ma'ana kafin ya mutu da dukiyar shi ya assasa wasu wurare waɗanda suke na saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ƴaƴansa suka gaji wannan mahadi suka ci gaba da wannan ayyuka na sabo, to wannan har kiyama ta tashi matukar wannan wuri na saban Allah yana nan, to wannan yana da kamasho na zunubi akan haka. Wanda in dai kai ka sunnanta hanya wadda take mummuna, to kana da zunubinta da duk zunubin wanda ya bi wannan hanya har zuwa ranar kiyama, ba tare da an tauye musu komai ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa hanya mummuna, in dai mutum shi ya sunnanta ta, to duk wanda ya biyo hanyar yana da kamashin zunubi, kamar yadda hadisi ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wata rai da za a kashe face sai an dauki wani kaso na zunubi an lauta ma dan annabi Adam alaihi salam, domin shine ya sunnanta, wato kisan kai a doron kasa. To amma in dai mahaifi ba shi bai sunnanta ma magadan shi hanya ta saban Allah, duk abinda za su yi na saban Allah ba abin da ya shafe shi, amma in sun bi hanya ta alkhairi, wannan yana da kamasho wanda yake na lada akan wannan alkhairi da suka aikata. To dan haka kenan, iya abin da yake rabanka abin da ka gabatar ma kanka, iya duk abin da ka bari na dukiya, wannan magada ka bar ma, iya mallakar su ce, duk abin da suka yi na alkhairi wannan kansu suka ma. Yau za mu tashi kenan hadisin Abu Huraira. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ما من يوم يسبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكنا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. واتو أبو هريرة الله إكرم سيداك يجيوا منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي ما من يوم يسبح العباد فيه zan Allah ya ce babu wani yini daga cikin kwanuka waɗanda suke na rayuwa wanda bayi suke wayuwar gari a cikinsa, illa malakani yanzilani, zan Allah ya ce face akwai wasu mala'iku biyu na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala waɗanda suke saukowa wato doron kasa. A diyini na Allah, idan rana ta hudu, idan gari ya waye, to akwai mala'iku na musamman guda biyu wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake turo su zuwa doren kasa. Fa yaqulu ahaduhuma, manzon Allah yace ɗaya daga cikin waɗannan mala'iku biyu iya abin da yake faɗa, Allahumma aati munfiqan khalaqa, ya Allah duk mutumin da ke ciyar da dukiyarsa saboda kai, ya Allah kamar yi masa gurbi. Wannan kenan mala'ika ɗaya daga cikin mala'ikun biyu iya abin da yake addu'a ta alkhairi, Allahumma aati munfiqan khalaqa, ya Allah duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa saboda kai, ya Allah kamar yi masa gurbi. Ciyarwa a nan farko dai ciyar da iyalinsa, ko kuma ciyar da kansa ma a farko tukun, in yayi nihin ciyar da kanshi domin samun agaji akan bauta ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wannan ciyar da kansa da yayi za ta rikida ta koma ibada a sanadiyar kyaukyawar niyya. Ko kuma ciyar da iyalinsa, in ya dauki a matsayin cewa sauke nauyin da Allah ya dora masa ne, ko kuma ciyar da waɗanda suke mabukata, da sarrafa dukiya akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah. To duk mutumin da ke ciyar da dukiyarsa yana karkashin wannan addu'a ta wannan mala'ika, cewa yake ya Allah duk mutumin da ke ciyar da dukiyarsa saboda kai, ya Allah kamar yi masa gurbin. Nan me zamu iya fa'idanta? Zamu fa'idanci shine halaccin yin addu'a, ko kuma mu ce mustahabbancin yin addu'a ga mutumin kwarai wanda yake mai kyauta. A duk lokacin da ya ciyar da dukiyarsa, iya abin da yake kan mu, mu masa addu'ar cewa Allah ya maye masa gurbin. Allah ya maye masa gurbin akan abin da ya ciyar. Shine sai ya ce wa yaqulu al-akhar, ɗayan kuma abin da yake faɗa, Allahumma aati munfiqan talafa, ya Allah duk mutumin da ke riƙe hannunsa, ma'ana baya ciyarwa, ya Allah ka jefa hallaka da asara a cikin dukiyarsa. Iya abin da shi ɗayan yake faɗa, ya Allah ka jefa asara da hallaka da taɓewa ga duk mutumin da ke riƙe hannunsa, ma'ana baya ciyar da dukiya. Don haka kuma wannan na nuna mana halaccin yin addu'a ga marowaci, ma'ana mutumin da ya tsuke bakin aljihunsa baya ciyar da dukiyarsa, akan iya masa irin wannan addu'a kamar yadda Ubangiji ta'ala yake turo mala'ika na musamman dangane da yin wannan addu'a. Wanda kasancewar a nan kuma karkai tsammanin cewa wannan addu'a za a dawo da ita, wannan addu'a addu'a ce karfafa, domin ya ci karo da hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a ce takanas ya turo jakadunsa ya wakilta su akan wannan aiki, kuma su yi addu'a a ce ba zai amsa ba. Wannan addu'a ce wadda take karbabba, domin mala'iku tsarkakakkin bayi ne waɗanda ba sa saba ma Ubangijinsu Subhanahu wa ta'ala, wanda iya aikinsu shine biyayya dangane da duk abin da aka umarce su, kamar yadda Allah ke cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. To dan haka addu'a ce wadda take amsarsa. Wannan hadisi abin da yake karantar da mu shine mumini yayi kokari ya ciyar da abin da Allah ya hore masa na dukiya, domin wannan ciyarwa ita ce hanya ta samun fadadar dukiya da bunƙasar ta da kuma samun albarka a cikin ta. Alƙawali Allah ya mana, in har mun ciyar da dukiyar mu, to yayi alƙawalin zai maye mana gurbi, wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, daman ita dukiya ni'ima ce, ni'ima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ba komai ba yake dawwamar da ita ya dada ta illa gabatar da godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Godiya ku a cikin dukiya shine ciyar da ita, inda Allah ya ce a saka ta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Ubangiji ta'ala yake cewa in har kun gode mu, Allah ya ce na rantsi da girma na da buwaya ka, zan dada muku wata ni'ima akan ni'imar da na jaddada muku. Kenan, don haka wannan hadisi akwai razanarsuwa akan sa, saboda anan barazana ce ta ukuba dangane da duk mutumin da baya ciyar da dukiyarsa a hanyoyin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin a saka dukiya. Wannan kuma yana nuna mana sharri da mugunta, wato na ruwa, saboda a kullun mala'ikun Allah subhanahu wataala addu'a suke ya Allah ka jefa asara da halaka a cikin dukiyar mutumin da baya ciyar da ita. Don haka can cikin suratul Isra Ubangiji ta'ala ke cewa wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik wala tabsuduha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Ubangiji ta'ala yace karka mai da hannunka ya zamanto abun kukuncewa zuwa wuyanka, ma'ana ka tauye hannu baka ciyarwa, wannan abun zargi ne. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala qala Allah ta'ala anfiq ya ibn adam yunfaq alayk muttafaqun alayh. Wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Ubangiji ta'ala da kansa yake fada ya ibn adam anfiq ya ibn adam. Ubangiji ta'ala yace ya kai dan adam ka ciyar da dukiyarka a inda nace a ciyar da ita. Yunfaq alayka, Ubangiji ta'ala yace za a yalwata maka, ma'ana matukar ka za ka ciyar da dukiyarka, to alƙawari ne Allah ya daukan ma kansa, ma'ana zai ciyar da kai. Chaye anfiq ya ibn adam, ya kai dan adam ka ciyar da dukiyarka, kenan ka saka ta a hanyar da ya dace a saka dukiya. Ubangiji ta'ala yace yunfaq alayka, ma'ana kai ma za a ciyar da kai, ma'ana za a ƙara yalwata maka dukiyarka, a ƙara bunƙasa ta, sannan a baka kariya dangane da duk wani sharri da mugunta da ke fada ma dukiya. Wanda a wani lafazi yana zawwa ya ibn adam anfiq unfiq alayka, ya kai dan adam ka ciyar da dukiyarka, Ubangiji ta'ala yace sai in ciyar da kai. Don haka wannan na nuna mana wato samun yalwa ta dukiya sababinsa shine ciyar da dukiya. Duk mutumin da ke kokarin ciyar da dukiyarsa sakamakon abin da zai biyo baya shine Ubangiji subhanahu wataala zai kare yalwata masa. Kuma anan zamu fahimci gwalgwadon yanda bawa ya bude bakin aljihunsa, haka Ubangiji subhanahu wataala zai bude masa. Yanda ka tsuke bakin aljihu, haka Ubangiji subhanahu wataala zai tsuke maka. Yanzu mu fahimci wannan hadisi mafhumul mukhalafa. Anan dai a farko ne yace cai ya kai dan adam ciyar da dukiyarka saboda ni, Ubangiji ta'ala yace ni ko zan ciyar da kai, kenan wanda bai ciyar ba a ciyar da shi, ba za a ciyar da shi ba. Ka'ida aljaza'u min jinsil amal, sakamako na tabbata gurgurdan yanda mutum ya aikata. Hal jaza'u ihsani illa alihsan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, kenan gwalgwadon yanda bawa yake sakin hannunsa game da ciyar da bayin Allah mabukata, to iya gwalgwadon yanda Ubangiji subhanahu wataala zai ƙara buɗa masa hanyoyin samu. Wannan kuma na nuna mana taskar Ubangiji subhanahu wataala taska ce wadda take cikakka, wadda ba ta ƙarewa. Matukar bawa ya ciyar, to Ubangiji ta'ala zai lullunka masa duk abin da ka sani. Ubangiji subhanahu wataala yana da taskar shi. Don haka kenan iya gwalgwadon yanda zamu ciyar da mabukata shine iya gwalgwadon yanda Ubangiji subhanahu wataala zai yalwata mana. Don haka shi kuma mutum dabi'arsa wato shine kwabru illa mutumin da Allah ya masa dace. Don shi a iya tunanin mutum da wahayi na shaidani da yake masa cewa in dai kana sakin hannunka kana ciyar da dukiyarka, to zaka tsiyace zaka talauci, haka shaidani yake ma bawa wannan wahayi yake jefa masa wasi-wasi a zuciyarsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. A kullun iya abin da shaidani yake ma bawa wahayi shine wahayi wanda yake na talauci, iya abin da yake jefa ma bawa a zuciyarsa. In dai ka saki hannunka to zaka biya ce zaka talauci, to amma tare da cewa da aman dabi'ar mutum haka ce, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura. Ubangiji ta'ala yace fada musu da a ce ku kuke da mallakar taskokin yin kai na Ubangiji na, idan in har a ce taskokin rahama ta Ubangiji subhanahu wataala a hannunku suke, Ubangiji ta'ala yace la amsaktum khashiyatal infaq, da ku rike hannu domin tsoron ciyarwa, karku ciyar da dukiya ku talauce. Sai Ubangiji ta'ala yace wa kanal insanu qatura, shi irin mutum ya kasance daman mai kwaro ne, kullum mutum abin da yake tsoron talauci yake. Shi kuma ka'ida, matukar zaka ciyar da dukiyarka, to Ubangiji ta'ala zai ƙara lullunka maka, ya buɗa maka hanyoyi waɗanda suke na samu, wanda baka zato baka tsammani. To shine anan alƙawari ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana cewa in dai ma ciyar da dukiyarmu, to zai mai ya mana gurbin. Wa ana Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyu al-islam khair, قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. عبد الله ابن عمرو ابن العاص الله يقرأ مسيدا كي تشوى للي ونمتن ياتن بيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا أي الإسلام خير ويوة تبيئة تي دقا تكين تبيئ مسلم ودى تفكوة anan sai ka kaddara ayu khaslatin min khisalil islam khair, wani hali ne daga cikin halayen musulunci ya fifici kowane hali. Ma'ana tambaya yake, wannan na nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwadayi dangane da sanin hanyoyi waɗanda suke na alkhairi, wanda amfanin wannan hanya zai dawo kansu in ma a nan duniya ko a makoma lahira. Takanas yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair, wace dabi'a ce daga cikin dabi'u na musulunci tafi kowace? Kala sai manzon Allah yace da shi tudimu ba'ama, wato ka ciyar da dukiya, mana ka ciyar da abinci. Tudimu ba'ama, manzon Allah yace ka ciyar da abinci. Ciyar da abinci anan ya hada abincin da zaka dauka takanas ka ba mabukata ko talakawa ko bako din wucewa ko wanda zaka dauka a matsayin kyauta ka bada shi ga makwabta, ko kuma wanda kai bako zaka shirya masa abinci wanda yake na musamman. Duka zai shiga karkashin wannan lafazi. Nan manzon Allah yace tudimu ba'ama, yace ka ciyar da abinci. Manzon Allah yace wannan shine fiyayye daga cikin dukkan wasu dabi'u wadanda suke na musulunci, wanda abin da ke nuna mana haka sifa ce ta mu'minai ciyar da abinci, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa yu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura, wanda sifa ce ta mu'minai wadanda suke dacewa da aljanna a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala yace su ne wadanda suke ciyar da abinci tare da suna son abincin, suna ciyar da wanda yake miskini da maraya da wanda yake ribataccen bawa kenan, wanda yake fursuna. Don haka kuma Ubangiji ta'ala a wata aya ya nuna mana ciyar da abinci ga mabukaci sababi ne na samun ƙetare sirati a ranar kiyama, kamar yadda yake cewa falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw iqamu fi yawmin zi masgaba. Ubangiji ta'ala yake cewa mi ya hana ya kai dan adam, wato ka kutsa lallokin hanya. Idan aka ce al'aqaba, ita ce hanya mai wuyar bi ta tsakanin dutse da dutse, amma mi ake nihi anan shine sirat. Sai ya ce wa ma adraka mal aqaba, waye sanar da kai menene aqaba? Ubangiji ta'ala sai yake cewa fakku raqaba, fansar da wuyayi, ma'ana ka zuba kudi ka sayo bawa ka yanta shi. Wannan sababi ne na ƙetare sirati a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala sai ya ce aw iqamu fi yawmin zi masgaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba, ko kuma ciyar da abinci a yini wanda yake na yunwa, ma'ana lokacin da mutum yake da buƙatar abinci a saye abinci a bashi wanda yake maraya, makusancinka ko wanda yake na nesanka. Sai yake cewa ko kuma miskini wanda yake ma'abucin talauci, ka dau abinci ka bashi. Wannan sababi ne wanda yake na ƙetare sirati a ranar kiyama. Don haka abin da ya kai ɗan wuta-wuta a ranar kiyama lokacin da ake musu tambaya, na ɗaya daga cikin sababbin shine rashin ciyar da abinci ga waɗanda suke mabukata, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa masalakakum fi saqar, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين daga cikin miyagun halayensu akwai rashin ciyar da wanda yake mabukaci dan haka kuma sifa ce daga cikin sifofin munafikai rashin ciyar da abinci kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ara'aita allazi yukazzibu biddin fadhalika allazi yad'u al-yatim sai ce wala yahuddu ala ba'amil miskin baya kwadaitar da jama'a ya zaburar da su akan ciyar da miskini kenan wanda bai zaburar da wani ba kana tsammani shi zai dauka ya bada ba zai bada ba to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana fiyayyen hali daga cikin halayen musulunci shine ciyar da abinci ga wadanda suke mabukata na biyu sai manzon Allah yace wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif sannan ka yada sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba ita sallama haƙƙi ne na dukkan jama'a ta musulmi in dai ka fahimci cewa wane musulmi ne to haƙƙi ne nashi idan zaka wuce da shi kai masa sallama wanda kar mu manta bayani ya gabata ka'ida in ka zo wajen jama'a ba a buƙatar ka fara musu magana sai ka yi musu sallama wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda ke tafiya shi ke ma na zauna sallama wanda ke kan abun hawa shi yake ma dan kafa sallama to dan haka anan ita sallama bata kayyade ba cewa sai ka san mutun zaka masa sallama in dai ka fahimci musulmi ne to abinda ake bukata kai masa sallama shine anan manzon Allah yace wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ma'ana ku yada sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba wanda yada sallama tsakanin jama'a sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da aljanna a gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada dangane da abin da ya inganta daga wajensa la tadkhulu aljannata hatta tu'minu manzon Allah yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani da Allah subhanahu wata'ala kun yi imani da manzannansa sai yace wala tu'minu hatta tahabbu manzon Allah yace ba za ku yi imani ba sai kun kaunaci juna ma'ana imanin ku ba zai tabbata ba sai junan ku ya kaunaci juna sai yake cewa awala adullukum ala shay'in idha fa'altum muhu tahabbtum shi yanzu bazan nuna muku wani abu wanda in kun aikata shi za ku kaunaci juna sahabbai suka ce kwarai manzo Allah sai yace afshu salama bainakum ku yada sallama tsakankanin ku domin ita yada sallama sakamakon da ke biyo baya shine so da kauna tsakanin jama'a ta mu'minai to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk a cikin dabi'u da halaye na musulunci fiyayyun halaye su ne waɗannan biyu ka zamanto mai ciyar da abinci ga mabukata abu na biyu ka zamanto mai yada sallama tsakanin jama'a wannan hadisi yana kwadaitar da mu akan cewa duk mutumin da Allah ya hore masa ya ciyar da dukiyarsa fiyayyen ciyar da dukiya shine ka sayi abinci ka raba ma jama'a وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيهة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة رواه البخاري وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير واتو عبد الله ابن عمرو ابن العاص الله يكرمه مسي يدا كي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace 40 khasla wato halaye guda 40 ko kuma kace dabi'u guda 40 wanda ita wannan kalima ta khasla ita ce zaka kaddara a wancan hadisi da ya gabata ayyu khaslatin min khisalil islam khayr wace dabi'a ce daga cikin dabi'un musulunci tafi kowace manzo Allah sai ya nuna mana ciyar da abinci da yada sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba to anan sai manzo Allah yake nuna mana cewa dabi'u 40 ko kace halaye 40 manzo Allah sai ya ce a alaha amma kololuwarta manzo Allah yace manihatul anzi yin kyauta da akuya ga mabukaci yayi amfani da nuna idan ya gama ya dawo maka da akuyarka abinda ake nihi da maniha shine bada kyautar dabba amma ho ba kyauta ba ta gaba daya. Idan dabbarka tana da nono sai ka bada ta ga wanda yake dan uwanka ko wanda yake mabukaci, ya ringa ba wannan dabba abinci, shi kuma ya ringa tatsar nono yana amfani da shi. Lokacin da ta kahe sai ya dawo maka da akuyarka. Al'anz ita ce akuya. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana a cikin dabi'un nan guda 40 wanda gaba ɗayan su dabi'u ne waɗanda suke na musulunci, amma sai yace a alaha, ma'ana kololuwar ta kenan wanda yake fiyayye daga cikin su. Manzon Allah yace manihatul anzi, ma'ana yin kyauta da akuya ga mabukaci domin ya sha nono in ta kafe ya dawo maka da akuyarka. To ina ga mutumin da ya bada saniya ko ya bada wannan taguwa, wanda dabi'u ne da al'adu, wannan dabi'u ne waɗanda suke na ƙurai wanda musulunci ya karantar da mu, wanda amma mafi yawansu sun ƙaura. Shine sai yake cewa ma min amilin ya amalu bi khaslatin minha. Manzon Allah yace babu wani mai aiki da zai yi aiki da dabi'a ɗaya tab daga cikin halayen nan guda 40, raja'a thawabiha dan kaunar sakamakon ladanta, wata sidika mauudiha dan kuma gaskata alƙawarin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yi, illa adkhalahu Allahu ta'ala biha aljanna, face sai Allah ya shigar da shi aljanna a ranar kiyama. Ma'ana anan fa mudiba, akuya ce fa zaka dauka mai nono ka ba mutum, ba gaba ɗaya ba ka bashi, ya je ya ringa bata abinci, ya ringa tatsan madarar yana amfani da ita, idan ta kahe ya dawo maka. Sakamakon yin haka in dai ka yi dan Allah shine aljanna a ranar kiyama. Wanda bayani tuntuni ya gabata akan wannan hadisi, illa kasancewar malam ya koma shigo da shi anan, domin in Allah ya baka dukiya abinda ake bukata kai kokari ka ciyar da ita. Yanzu misali kaddara cewa mutumin da yake da garki na dabobi, wanda akalla sai ka samu mutumin da zai iya tatsar madara a dini na Allah sama da litir 50, kaga litir 50 ko da shi da iyalin shi in sha za su ya wuce bukatunsu, ya wuce bukatunsu, in ma sai dawa zai samu kudade a ciki. To amma anan inda zai sadaukantar da wani bangare fi sabilillahi ya ba wani wanda yake mabukaci, shi ya bata abinci ya yi amfani da madarar, lokacin da ta kafe ya dawo maka da dabbarka, sakamakon haka in dai mutum ya yi dan Allah to shine makomar shi aljanna a ranar kiyama. Wanda hadisin na nuna mana hanyoyi na alkhairi yawa gare su. Dabi'a ce 40, amma manzon Allah sai ya nuna cewa wadda take fiyayya, wadda take kololuwar a cikin su, manzon Allah ya ce mutum ya dauki akuya ya bada domin a yi amfani da nuna. Wa ana abi umamata sudayy ibn ajlan radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya ibn adam إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تقول واليد الأولياء خير من اليد السفلى رواه مسلم. أبي أمامة الله يكرم سيدك جوا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم zan Allah yace ya kai dan adam innaka anta buzulal fadla khairul lak, dan abin da ka ci ka raga zan Allah yace da zaka yi kyauta da shi shi yafi maka alkhairi, ma'ana idan ka ci kai saura abin da ake kira da alfadlu shine azzaidu anil haja, bayan ka biya bukatunka dan abin da ya rage zan Allah yace da zaka yi kyauta da shi ga mabukaci shine yafi alkhairi gare ka. Misali idan abinci ne kun ci kun koshi, to wannan saura ku bada shi ga mabukata shi yafi alkhairi akan cewa ku rike shi. Tufafi ne kai sababbi, wadanda suke tsahin ka ba wanda yake mabukaci shi yafi alkhairi ka je ka sa su kasan adaka. Kai sabon takalmi, to wannan tsohon ka bada shi ga wanda yake mabukaci shi yafi alkhairi akan cewa ka rike shi. Shine anan yace ya kai dan adam da zaka ba da saura daga cikin abin da ka biya bukatunka, manzon Allah yace khairul laka shine yafi maka alkhairi, domin wannan abin da ka bada farko dai sakamako Ubangiji ta'ala zai maye maka gurbin a nan duniya kafin la ka tsike ladan da ya tana ga maka a ranar kiyama. Sai yace wa antum sikahu sharrul laka, rike saura manzon Allah yace sharri ne da mugunta gare ka bayan kai abin da zai biya bukatunka ka ci ka raga wannan saura ka rike shi wannan sharri ne da mugunta saboda inda ka bada shi zaka samu sakamako akan shi to amma ka rike shi zai lalace a banza kai baka amfana da shi ba wani bai amfana da shi ba sai yace wala tulamu ala kafa ba za a zarge ka ba a shar'ance akan rike abin da yake zai wadace ka daidai wadaida ma'ana shari'a ba ta zargin mutum akan cewa ya dau abin da zai wadace shi shi da iyalin shi daidai wadaida wannan babu abin zargi to amma in dai ka ci kai saura to abin zargi ne matukar baka dauki ba wannan abu ka bada in ka bada alkhairi ne in ka rike shi kuma sharri ne to amma abu wanda yake daidai bukatunka kai da iyalinka wannan babu zargi akan haka shine yace wala tulamu ala kafa ba a zargin mutum a shar'ance kenan a bisa rike abin da yake daidai wadaida ma'ana abin da zai ishe shi da iyalinsa sai manzon Allah yace wabda abi man taqul ka fara da wanda kake daukan dawainiyar sa kenan in ka ci ka raga abin da ya rage idan zaka bada shi waye fi dacewa ka bada ka ba farko dai wanda kake daukan dawainiyar sa wanda kake daukan dawainiyar sa akwai mata akwai da akwai bayi akwai mahaifa da sauransu duk wanda kake daukan dawainiyar shi wanda daukan dawainiyar shi a karkashin ka yake in ka ci ka raga to wannan sauran shine yafi dacewa a farko ka ba shi ne sai yace wal yadul uliya khairu min al yadus sukula manzon Allah yace hannu madaukaki shi yafi hannu wanda yake makaskanci ma'ana hannun da ke badawa yafi hannu wanda yake mai karba kenan a kullun ku so muke a ce mu ne a sahun gaba akan dukkan wasu ayyuka na alkhairi kenan idan kana so ka zamanto a sahun gaba ka zamanto mai ciyar da dukiya in dai ka biya bukatunka abin da ya rage to kai kokari ka bada shi ga wadanda suke mabukata ubangiji ta'ala alƙawalin da yi zai maye maka gurbin shi ma wannan hadisi yana ƙara kwadaitar da mu da zaburar da mu akan ciyar da dukiya wa ana Anas radiyallahu anhu annahu qala ma su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala al-islam shay'an illa a'ata wa laqad ja'ahu rajul fa a'tahu ganaman bayna jabalayn fa raja'a ila qaumihi fa qala ya qaum aslimu fa inna muhammadan yu'ti a'ta man la yakhsha al-faqr wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yalbatu illa yasiran hatta yakuna al-islam ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha rawahu muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa da dai a musulunci ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ko mun kankantar shi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauka ya bada in dai hanya ce ta alkhairi mutum yana da bukata aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauka ya bada shine yace ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala alislam shay'an illa a'tahu ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ala alislam kenan akan hayya ta alkhairi illa a'tahu face sai manzon Allah ya dauka ya bada in dai ka fahimci cewa mutumin nan da ya roke ka yana da bukatu wannan dukiya ba zai saka ta ba a hanya ta saba ma Allah to abin da ya dace ka dauka ka bashi domin dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai yana da aka tambaye shi to sai ya dauka ya bada Anas yace wa laqad ja'ahu rajul yace tabbas wani mutum ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'tahu ganaman bayna jabalaini wato tumaki da awaki garke guda wanda sun cika tsakanin duwatsu gaba ɗaya manzon Allah ya dauka ya bada kamar misali daga wannan dutse zawwa wannan dutse gaba ɗaya a ce anan dabobi ne kamar misali mu ce daga wannan bango na masallaci na arewa zuwa wannan na kudu duk abin da yake wannan tsakanin garke ne na tumaki da awaki gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba mutum ɗaya wannan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan kyauta faraja'a ila qaumihi sai ya koma wajen jama'arsa fa qala sai yake cewa ya qaumi aslimu ya ku jama'a ta ku musulunta fa inna muhammadan yu'bi aba amal la yakhshal faqar lalle annabi muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alai yana kyauta kyautar mutumin da baya tsoron talauci kyautar mutumin da baya tsoron talauci yanzu misali in aka ce garke na dabobi a kadan ba a irin wannan garke tsakanin duwatsu ka samu dabba sama da 500 a kadan dan wani garke zaka samu sama da dabba 2 to gaba ɗaya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka yayi kyauta ga mutum daya wanda bayani ya gabata manzo Allah da ya raba dukiya ganima ta hulai mutum ɗaya manzo Allah yake kirawowa daga cikin shugabannin larabawa sai ya dauki rakumi 100 ya bashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su rakumi 100 a rannan sun wuce a lissafa to shine anan shine yake cewa ya qaumi aslimu yace ya ku jama'ata ku musulunta fa inna muhammadan yu'bi aba amal la yakhshal faqar lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa barakatuhu alai wato yana kyauta kyautar mutumin da baya tsoron talauci Anas yake cewa wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya yace duk da cewa zaka samu wani mutumin zai musulunta amma ba komai ba yake nihi illa dan ya samu tarkace na duniya kawai ya musulunta sai yace fa ma yalbasu illa yasira ba zai zauna ba illa zamani wanda yake dan kadan ba a je ko ina ba hatta ya kuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma alaiha wannan musulunci sai ya zamanto ya fi soyuwa a wajensa sama da duniya da duk abin da yake duranta na arziki a farko ya musulunta saboda samun tarkace na duniya amma da zaran ya shiga musulunci ya ji dadin musulunci ya dandani zakinsa to wannan musuluncin nashi ba zai gabatar da komai akan shi inda zaka bashi duniya da abin da yake cikin ta akan cewa ya kafirce ma Allah ba zai kafirce ba saboda me yasa ya dandani zakin musulunci imani ya samu gun zama a zuciyarsa to da irin wannan kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ribato wasu jama'ar yanzu dai wannan kyauta ce manzon Allah ya masa gagarumar kyauta amma da ya koma gida me yake fada iya abin da yake kiran jama'ar sa su musulunta don haka kasancewar ita hanya ta kira zuwa ga addinin Allah bata takaita ba akan wa'azi kawai wani mutumin ka shekara kana masa wa'azi ba zai ji ba amma inda zaka dauki dan wani abu ka bashi wannan abu sai ya kai shi zuwa fahimtar gaskiya dan abin da aka dauka aka bashi wani ko kawai iya abin da yake bukata kyautawar mu'amala ka ringa kyautata mu'amala da shi kana sakar masa fuska kana sanya shi a jiki wannan sashi a jiki da kake sai ya kai shi zuwa fahimtar gaskiya to dan haka hanyoyin kira zuwa ga addinin Allah yawa gare su na ɗaya daga cikin hanyoyin shine dan abin da Allah ya hure maka waɗanda suke mabukata a yi kokari a bibiye su a taimaka musu wannan taimako da za a musu sai ya kai su zuwa meka wuya ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa kamar yanda da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta da wasu wanda anan shugaba ne daga cikin shugabannin larabawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dallashin zukatansu ya masa wannan kyauta amma komawa ke da wuya yake kiran jama'a sai yake cewa ya ku jama'ata ku zo ku musulunta ya ku jama'ata ku zo ku musulunta wannan kuma na nuna mana irin karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanda yake ciyar da dukiya ba dan komai ba ya amince dangane da abin da ke hannun Allah subhanahu wataala kaga wanda yake tsoron talauci shine yake tsoke bakin aljihu amma duk wanda ya yarda ya amince cewa Allah zai maye masa gurbi to ba yanda za a yi ya gudu ko ya ja da baya duk abin da ake bukata zai yi kokari ya bada iya agajin sa وجاءنا حديث نبوي وانا عمر رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا احق به منهم قال انهم خيروني ان يسالوني بالفحش او يبخلوني ولست بباخل رواه مسلم Umar Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi wani rabo ya raba ganima ya raba dukiya ga jama'a an gane ko ma'ana rabo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi Umar sai yake cewa sai nace ya manzon Allah la ghayru haula ikanu ahqqa bihi minhu inda wasu jama'a ka ba waɗannan ba manzon Allah yace Umar yace ya rasulullahi da shi yafi dacewa ina ganin wannan ba sai bai dace ba a dauka a basu la ghayru haula ikanu ahqqa bihi minhu wasu ba waɗannan jama'a ba su suka fi cancanta a basu qala sai manzon Allah yace da Umar innahum khayyaruni waɗannan jama'a da kake gani na dauka na ba su zabi suka ba an yasu aluni bil fushi in ma su roke ni da miyagun kalmomi an gane ko kalmomi waɗanda ba su dace ba au yubakhiluni ko kuma su jingina ni zuwa ruwa su ce ni maruwaci ne in ma ya ba su ko su yi mishi zambo haka suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zabi yace shi yasa ka gana ba su walastu bi bakhil manzo Allah yace ni ko ba maruwaci bane ba kenan su na cewa suka yi in ma manzo Allah ya ba su ko kuma su yi mai zambo a tilas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba su amma ba dun sun dace ba a ba su don haka duk irin waɗannan jama'a waɗanda in ba a ba su ba sharrin su da muguntar su dangane da miyagun kalmomi zai biyo baya to wannan mutum yana iya dauka ya ba su domin ya tsira dangane da sharrin su anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su ba dan yana so ba kuma ba dan sun cancanta ba a ba su illa kasancewar kawai sun ba shi zabi in ma ya ba su ko kuma su yi masa zambo to shine anan manzo Allah yace kaji abin da yasa na ba su walastu bi bakit yace ni kuma ba maruwaci bane wannan kenan na nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na daukan hakuri da jimiri da kauda kai dangane da wautar wawaye kenan wannan ai wauta ne kace sai an baka ko ba a baka ba ga ai jiran abin da zai biyo baya kenan don haka wannan tsabar wauta ce to amma da yake shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda yake mai hakuri sai ya dangana sai ya dauka ya ba su domin shi daman ba maruwaci bane wannan kuma na nuna mana na cewa a wajen roƙo wannan haramu ne baya halatta kamar yadda bayani ya gabata kuma na nuna mana cewa ruwa ba ɗabi'a bace ba hali bane ba na annabawan Allah da salihan bayi don haka anan manzon Allah yace walastu bi bakin ni dai ba maruwaci bane ma'ana ruwa ba ɗabi'a ta bace ba al'ada ta bace don haka kuma duk wani mabiyansa bai dace ba a ce ya siffanta da wannan sifa nan za mu takaita da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk
الله أكبر الله